mai girma shugaban ma'aikata wanda baya wannan jihar amma ya bar abin da yake yi ya tsoro domin ya karbe mu da baki ɗaya. Mai girma gwamna, domin yanzu mu shi ne da mu roƙe ka ka shiga cikin wannan yakin aiki da ƙungiyoyi na a matakin manyan makarantu na ƙasar nan suke yi kusa da wata biyar kenan. Mai girma gwamna, akwai takaddama a tsakanin yarjejeniya da aka shiga tsakanin gwamnatin tarayya da waɗannan ƙungiyoyi tun 2009 wacce ya kamata a ce an aiwatar da ita. Sannan akwai takaddama na tsari na biyan albashi na malaman makarantu da suke jami'o'i da kuma sauran abubuwa domin inganta harkar ilimi na gaba da sakandare a faɗin ƙasar nan. Mai girma gwamna, muna roƙon a matsayin
wannan rigima, idan Allah ya yarda, mu gwamnonin Najeriya ba tare da nuna bambancin siyasa ba, mun haɗu a alƙibla ɗaya cewa ya kamata a warkar da wannan al'amari. Domin al'amari ba malamai university kawai ya shafa ba, ya shafi iyalansu, ya shafi 'yan makaranta, ya shafi iyayen 'yan makaranta, ya shafi kusan kowa da kowa a Najeriya. Saboda haka za mu ci gaba da matsawa sosai da sosai, mu ma mu ga cewa wannan rikici tsakanin ASU da gwamnatin tarayya mun shiga cikinsa domin a samu warkewar wannan al'amari. Ku aiki babu albashi, to wannan mun san babban matsala ce, domin malaman makaranta in ba samu albashinsu ba, to me za su ci da su da iyalansu? Kuma aikin koyarwa, aikin ilimi, aiki ne na ilimi. Aikin ilimi ba aiki ne na awon igiya ba, aikin ilimi aiki ne na hattara, aiki na amfani da ƙwaƙwalwa, aiki ne na amfani da hankali, aiki ne na amfani da duk abin da ya kamata a yi domin a samu ilimi mai nagarta. Saboda haka, idan ba ba da albashin malamin makaranta ba, to ai ba a fahimci al'amarin yadda ya kamata ba. Domin ɗalibai suna da abubuwan da aka ji jerin gwano da ake koya musu. Idan ana zanga-zanga ba a yi karatu ba, inda aka tsaya ɗin nan, idan aka dawo da koyarwa, duk abin da ba a koyar ba dole sai an dawo an koyar da shi. Domin aikin ilimi ba aiki da ka bane.
Ga ku agun wannan zanga-zanga ta limana a matsayinku na ɗaliban jami'a, me damu?
Damuwarmu ita ce shi ne gwamnati ta duba wannan buƙatu na ASU, ta biya musu buƙatunsu, mu dawo mu ci gaba da karatu, yi mu gama don makaranta mu je mu kai inda za mu lafi. Ɗalibi daga jami'ar Yusuf Maita masu da university, muna son gwamnati ta gane wannan abin da muke yi, muna yi ne don ƴaƴanku, ba al'umma da suke ci gaba in al'umma ta bata zama sai ilimi ba. Mu ɗalibai ne na jami'ar Yusuf Maita masu da a yanzu an riga dina yayin koyi amma ba zai wa makaranta ba. Muna kira ga gwamnati na Najeriya ta amara ɗalibai mun kuma makaranta.
To mai sauraro, yanda zanga-zangar limanar ta kasance kenan, wadda ƙungiyar ƙwadago ta NLC reshen jihar Kano da kuma sauran ƙungiyoyin al'umma suka gudanar da wannan safiya a gidan gwamnatin jihar Kano, bayan da suka yi tattaki daga Shataletalan titin zuwa Haɗeja, kuma suka dangana da gidan gwamnatin gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje kuma ya karbe su ya gabatar da nasa jawaban bayan da shugaban kungiyar ta kwadago NLC region jihar Kano Kabir Kabir a domin jibir ya fara da nasa jawabin kafin daga bitani kuma aka ji yanda daliban su ma suka bayyana damuwar su da kuma irin yanda suka gabatar da wato ainihin wake-waken zanga-zanga ta limana fatan dai Allah ubangiji ya kawo karshen wannan yajin aiki da yake cikin yewa tsakanin wato ainihin kungiyar malaman jami'o'i ta kasa da kuma gwamnatin tarayya wanda an karshen nasu yazo za a samu dalibai a koma makaranta domin dorawa daga inda aka tsaya duba da muhimmancin ilimin kamar yanda jawabai suka gabata Ibrahim Abdullahi Suran dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani